Baki, mày dám thù à? Matakan sabuwar gwamnatin Bola Tinubu a Najeriya na ci gaba da jan hankalin ƴan ƙasar da aka sani ke cewa ko da laji. Jama'a assalamu alaikum. Makonni uku kenan na sabuwar gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. Inda a cikin su ta ɗauki wasu matakai musamman rushe-rushen shugabannin hukumomi da sasannin gwamnati tare kuma da naɗin wasu sababbi na baya-bayan nan shine na yi wa manyan hafsoshin tsaron ƙasar murabus tare da naɗa wasu sababbi nan take. Idan za a iya tunawa, tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta naɗa manyan hafsoshin tsaron da aka saukar ne bayan tsawon lokaci na matsin lamba daga sassa daban-daban na Najeriya kan ta'azzarar ƙalubalen tsaro. Yayin da 'yan Najeriya da dama ke ci gaba da yin na'am da kamun luda 'yan sabuwar gwamnatin mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya, Farfesa Tukur Muhammad Baba ya ce 'yan ƙasar na cike da buƙatar gwamnati mai faɗa da cikawa da kuma yin abubuwa bisa cancanta.
Na ɗaya dai mutane sun hayaƙa sosai da rashin gaugawa wajen ɗaukan matakai inda da son a yi haka ɗin. Sai kaga an bar mutum a mukami wadda kuma ba wani alaman cewa ya kawo wani canji. So ana iya cewa canje-canje da yi, canza mutane aka yi ba wai an canza tsari ba, ba wai kuma an canza yadda ake abubuwa ba, kuma kamar yadda muka gani ba wani abin da ya canza, illa ma dai a wurare da yawa kamar jihar Niger, jihar Sokoto, jihar Taraba, jihar Plateau. Abubuwan nan na ayyukan 'yan ta'adda sai dada karuwa yi. Shi kansa shugaba Buhari daga Katsina ya fito, lokacin da ya zo mulki yaya Katsina take, lokacin da ya bar mulki menene yanayin tsaro a Katsina. Abu tsari ne na tsaro da kuma dabaru da kuma kawo a mutane da suka cancanta da suka san aikin da za su yi. In don haka din ne aka nada shi tsohon hafsan hafsoshi, ai kaga ba abin da ya faru, kashe-kashe ake ta yi har makon da aka kusa cire su, makon da ya wuce mutane nawa aka kashe a ƙauyukan Sokoto. Wannan ba dalili ba ne. In ma haka aka yi, to wallahi kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. In don naɗe-naɗe ne, bai kamata a ce ta'addanci ta yi yawa a jihar da shi shugaba Muhammadu Buhari ya fito ba, amma me aka sani? Abinda mutanen Katsina ba su sani ba kafin ya zo mulki, shi ne yanzu suka sani da shi suke abin nan. Haka shi ma shi tsohon Hassan Hassoshi, in ma an nada shi ne kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Mutanen Sokoto tun ba ma gabacin Sokoto ba, mutane ƙauyawa na zaune cikin ƙunci, don haka su basu ga na tabbata an katanda su za su dariya za su kuma za su yi takaicin cewa an yi naɗi nan ne da sunan su. To ai ga sakamakon menene ya faru, rashin tsaro ya ƙaru. Har yanzu mutane ba su zuwa gonaki a ƙasashen da ba su iya ko noman abu ɗaya a duniya da suke yi, hanyar samun abincinsu ba su iya yi. In ka zo titunan Sokoto za ka samu yara ƙanana da mata suna yawo suna gararan ba na bara. In ka tambaye su, yaran za su ce ma an kace ubanni, an kace iyaye, ina ƴan uwanku, suna can zaune ƙarƙashin gada da sauransu. Gaskiya in dai wannan don yaƙi da ta'addanci ne, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Tun kafin sauya manyan hafsoshin tsaro, matakin da ya ja hankalin 'yan Najeriya shi ne na cire gwamnan babban bankin Najeriya na CBN da kuma shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC Abdulrasheed Bawa, waɗanda kuma dukansu yanzu haka suna a ƙarƙashin binciken jami'an tsaro kan yadda suka tafiyar da ofisoshinsu. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Farfesa Bello Muhammad Bada na ganin cewa irin waɗannan matakai ne 'yan Najeriya suka yi tsumayen gani a lokacin tsohuwar gwamnatin Buhari wadda ta sha alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa.
Haƙiƙa ne muna zaton wuta maƙera, ba a same ta ba aka same ta a masaka. Waɗannan abubuwa da ya yi farkon nan bamu zaci haka za shi yanzu ba bamu azashi na yanzu haka ba sai dai mutane da suka san shi suka san inda anka fito ma su sun san mulkin da gaske shi shike shina sha'awar mulkin kuma ya shirya mishi akwai bambanci da wanda ke gani alfarma ne yayi muku in ma har ya toka da ya karbi mulki
watan tsari irin na Najeriya tsari ne mai wuya al'amari mai sarkakiya inda duk ya kasance ma'aikatayya na gwamnati waɗanda ya zamanta za su yi aiki babu sani babu sabo to sai ya kasance shugaban ƙasa yana dogara akan wasu da za su ba shi sunayen mutane waɗanda zai nada wannan da za a nadawa a wasu ƙasashe da ke demokradiyya da suka ci gaba to za a yi mai bincike na kwakwaf a tabbatar da cewa ga kowane bangare ya cancanci abin nan da za a nada shi a wajen shekaru ne wajen ilimi ne wajen kwarewa ga aiki ne wajen amana ta cewa ko dan uwa ne na jini abba ya da gaskiya zai tsaya akan shi tabbatar da ayi adalci to irin na din da ai shi ya kawo mai ita hukuma mai yaki da sha'anin cin hanci da rashawa torar da anka kafa ta waɗannan abubuwa su suka kawo mata matsala baka san mutum guda ba wanda ya rike ta wanda kaga an kwashi lahiya lau zuwa ƙarshe da yawa shugabannin ƙasar da aka yi sun dora mai sheta abu ne wanda ya zamanta ana sunnata ga duk wani dan adawa ko wanda ke da matsala tsakani ne da hukuma ai she sa ko wanne ba shi kare nashi lokaci kaka ja an yi kwamas da shi to wannan shi abubuwan da suka yi ta faruwa za a ta zargin Abdul Rashid Bawa akan cewa ai ga wani nan bai yi kaza ba bai kama kaza ba to abubuwa ne waɗanda ita ƙasa tun ranar nada mutum wane ne an ka nada wane ne ke da hannu wajen nada shi watan wani ko da aka nada shi akan kujera a hakikani yana da sauran lokaci na shukwari kamar mangwaro ne kana gani bai yi da kosawa ba kun kakkabo shi kun je wajen rubi ne to lalacewa za shi to ranar da anka irin waɗannan dindin mutane suna da ayoyin tambaya kware da gaske minista na shari'a karkashi ne EFCC take da irin su duka duk suna karkashi shine wanda ke duba waɗannan wurare shi yasa zuwa gaba dole sai gwamnati ta da kuma ƴan ƙasa sun duba yuwa irin waɗannan wurare idan suna iya cin gashin kansu ba sai sun zama karkashin wani minista ba minista na shari'a Abubakar Malami so da yawa zaka iske cewa Najeriya gaba ɗayan ka dube ta kowa zabura magana ke shike tai ya mallaki dukiya ya mallaki kaza wata ada duk dukiyar da ma'aikaci hanyoyin da duk ma'aikaci yaddi ba ko ya yi sata ba shi waje a ga dukiya ce da ni sai wannan irin wannan lokaci ne kake gani ko banki ma'aikaci ya zo ya ciyo bashi ya je kafa masana'antu inda yana tare da gwamnati bashi bari abubuwan nan shigan gasu nan da hili kowa shina iya ganin su kowa shina magana kowa suna gabakin shi to amma lokacin nan na Buhari abin shina da tashin hankali shina da ban mamaki waɗannan abubuwa su sun zube darajar gwamnati kanta gaba daya domin idan ka duba 2015 da Muhammadu Buhari ya ɗauki mulki shi da kai ne ya yi mummunan suka ga gwamnan babban bankin Najeriya amma kuma daga ƙarshe ya zauna da shi har shekara 8 kaga abubuwa ne masu sarƙaƙiya da ɗaure kai kaka an kai haka mutum ne da hawan mulkinka kaga cewa ɓanna wadda an ka aikata an kama mutane masu waɗanda ake zargi ne da sha'anin cin kuɗin makamai waɗanda aka zargi da menene kuma duka wannan babban banki ta nan kuɗin gake fitowa amma kuma shi an bar shi yana sama kuma sai yanzu nan bisa riga wa ƙasa ta asa to shi babban matsala ga ƙasa irin ta mu dole a duba dokoki dole a yi tunani dole a nada mutane akan cancanta kuma ba cancanta kaɗai na yawan karatu na boko ba ko yawan shekaru na aiki ba shi kaɗai ba amana babban abu ce komi karatun mutum komi da kwarewa ta ga aiki in ya zan baya da amana ke shugabanci gare shi aikin banza ne zai cutar da al'umma ta
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin shehunan malaman da suka yi mana fashin baki farfesa Danna Muhammad Bada da farfesa Tukur Muhammad Baba ɗan iya mutum biyu sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.